Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litini 13 ga watan Yuni. Da fatan masu azumi kuma an yi sahurin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai.
Dubban mutane ne ƴan luwaɗi da waɗanda ma ba ƴan luwaɗi ba na Amurka suka yi jerin gwano riƙe da wutar kendir a manyan biranen na Amurka masu yawa jiya Ladi. Domin tunawa da mutane 50 da aka harbe aka kashe a wani club a jihar Florida. Wani ban mai ƙarfin gaskiya ta tashi a birnin Beirut tsakiyar wurin da ake hada-hadar kasuwanci jiya Lahadi. A Iraki wani jiran na rundunar mayakan ƙasar ya ce da suke yunkurin sake kwato birnin Fallujah ya ce sun ba da wata dama da ke baiwa ƴan gudun hijira dama kamar su 2000 suka tsere daga birnin.
To kanin labaran kenan. Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya ce mafita a rikicin Niger Delta ita ce damawa da in yankin saboda
ba za su yadda a yi tafiyar da gwamnati ba su ba kuma ya zama man kasarsu ana ɗiba ana aiki da shi. Ya kamata mu fahimci haka, wato mu ƴan arewa matukan muna siyasa mu ba ilimi, muna abubuwanmu da son rai, to za mu taɓa ci gaba ba.
Su kuwa na ƙasasu kokawa suka yi da rashin isasshiyar kulawa duk da shigowar watan Ramadan.
A bamu na annabi fi sabilillahi.
Za kuma ku ji wato ƙarin haske kan wajibcin kafa hukumar farfado da yankin arewa maso gabas da tashin hankalin Boko Haram ya daidaita. Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafi da shirin ciki da gaskiya. Muna kuma tafi da shirin karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dubban mutane ne ƴan luwaɗi da waɗanda ma ba ƴan luwaɗi ba suka yi jerin gwano riƙe da wutar kendir a manyan biranen Amurka masu yawa jiya Lahadi domin tunawa da mutane 50 da aka harbe aka kashe su a wani club a zaman hari mafi muni na kisan kan mai uwa da wabi a tarihin Amurka. Dan shekaru 29 da haihuwa mai suna Umar Siddiq Martin, haifaffen Amurka da iyayensa suka zo kasar nan daga Afghanistan, shine bude wuta da asbahin jiya Lahadi a club din da ke birnin Orlando. Mutane 53 sun jikkata, wasu suna cikin mawuyacin hali. Club din galibi na ƴan luwaɗi ne. Shugaban Amurka Barack Obama a fasace wanda yake juyaye da kuma alhini ya yi magana da rana a jiya, inda ya miƙa ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe cikin dare a club din. Wannan shine karo na 15 da Mr. Obama yake jawabi ga Amurkawa bayan da aka kai hari irin nan kamar uwa da wabi tunda ya kama aiki. Obama ya ce kisan shine hari irin wannan mafi muni a tarihin Amurka. Ya ce daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka, wato FBI, James Comey, ya yi masa bayani a fadar White House. Ya ce ko da shike yanzu aka fara bincike, akwai sassun bayanai da za su sa a ayyana cewa wannan ta'addanci ne kuma nuna ƙiyayya. Shugaban na Amurka ya ce babu ta'addanci ko ƙiyayya da za ta canza mu, sai dai ya ƙara da cewa duk harin da aka kai wa Amurka ɗaya tamkar hari ne kan duka Amurkawa. A halin da ake ci kuma musulmai a duk faɗin Amurka suna bayyana alhini da goyon bayansu ga ƴan uwan waɗanda wannan mummunar hari ya ritsa da su a birnin na Orlando a jihar Florida. Shugaban wata cibiyar Islama da ke kusa da nan birnin Washington DC ya gaya sashen Afghanistan na muryar Amurka cewa kashe mutane da ba su kai aikata komi ba hali ne na ragwanci da duk musulmi ko bil'adama zai yi Allah wadai da shi.
Wani ban mai ƙarfin gaske ya tashi a birnin Beirut a tsakiyar wurin da ake hada-hadar kasuwanci jiya Lahadi. Bom ɗin ya yi mummunar lalata wasu manyan bankunan ƙasar. A nan take dai ba a samu rahoto kan ko akwai waɗanda suka halaka ko suka jikata sakamakon fashewar ba. Wato jaridar ƙasar ta ambaci wata majiya da ta ce nauyin bom ɗin ya kai kilogram 5, wanda ya tashi a harabar reshen bankin da ake kira Blom. a unguwar da masu hali a daidai lokacin da wato mazauna yankin suke buɗe baki. An ga gilashin tagogin da suka farfashe da motoci da suka yi mummunan lalacewa kusa da inda fashewar ta auku. Rahotanni sun ce masu bincike suna aiki har can cikin dare domin su tantance inda aka auna a harin.
A Iraki, wani janar na rundunar mayakan ƙasar da suke ci gaba da yunkurin sake kwato birnin Fallujah da ke zaman wata babbar tunga ga mayakan sakan ISIS sun bude wata dama wacce masu aikin ayyukan jinƙai suka ce ta baiwa mazauna birnin kusan su 2000 damar tserewa cikin kwanaki 3 da suka wuce. Majalisar kula da ƴan gudun hijira mai cibiya a Norway ta yaba da wannan kafa da aka tabbatar da ita ranar Asabar a daidai lokacin da ma'aikata suke na wannan da suke aiki karkashin ita wannan kungiya suke faɗi tashin ganin sun samar da kulawa ga sabbin ƴan gudun hijirar. Kakakin kungiyar Karl Schembri ya bayyana murnarsa duk da haka ya yi gargadin cewa za a fuskanci karancin kayayyaki kamar ruwan sha saboda ƙarin ƴan gudun hijira. Ya ce muna tsammanin wasu dubban mutane za su fito cikin ƴan kwanaki masu zuwa, ya ga manema labarai. Janar Yahya Rasul ya ce sun bude hanyar ce bayan da suka kori mayakan sa kai daga wata gunduma da ke dab da kan gabar kogin Euphrates. Makon jiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa kan makomar kimanin farar hula 90,000 waɗanda aka hakikance sun makale cikin birnin ba tare da abinci ko kiwon lafiya ba.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Senator Bernie Sanders mai wakiltar Vermont ya ce a shirye yake ya gana da wacce ta sami nasarar zama yar takarar shugabancin Madam Hillary Clinton bayan zaɓe na ƙarshe ranar Talata mai zuwa a nan Washington. Za su tattauna kan ajandarsu kafin ya yanke shawara ko zai dakatar da yakin neman zaɓensa. Sanders, wanda ya yi magana jiya Lahadi cikin shirin tashar talabijin na NBC da ake kira Meet the Press, ya ce babban burinsa shi ne kada hamshakin attajirin nan da jam'iyyar Republican ta tsayar wato Donald Trump. Duk da haka ya ce da farko yana son ya tabbatar da cewa Mrs. Clinton tana goyon bayan ajandarsa na yaƙi da tasirin da masu hali suke da shi a fuskar siyasa da kuma batun giɓi da ke tsakanin masu hali da marasa galihu a Amurka kafin ya yanke shawara kan irin goyon bayan da zai bata. Amma Trump yana fuskantar rarrabuwar kawuna a jam'iyyar Republican fiye da abinda Mrs. Clinton take fama da shi. Shugabannin jam'iyyarsu na cicakarsa kan sukar da yi ma wani alkali wanda yake sauraron wata shari'a kan tsohuwar jami'ar Trump. Wasu suna bayyana wannan take-taken nasa a matsayin nuna bambancin launin fata. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo shawarwari da magabata ke yi game da rikicin Niger Delta mai arziki man fetur. Sheikh Dr. Ahmad Gumu da ke garin Kaduna ya gaya ma wakilinmu Isa Lawal Ikara cewa dada jan yankin Ajika ya fi fa'ida da kuma hikima.
Abin da ke ja wannan fitina abu ne wanda mutane masu fahimtar siyasar ƙasar nan za su yi a hangen shi tun nesa. An yi zaɓe sai ƙasa kamar ta rabe kashi biyu. Ɗan arewa da yarabawa suka ɗauki ɓangare, su kuma inyamurai da 'yan sausa suka ɗauki ɓangare aka rabe. To tun rabe wannan za ka ga alamun cewa wata rana fa za irin wannan abun zai faru. To me maganin irin wannan? Maganin irin wannan tun da ya kamata da sai a kira kowane ɓangare a ce ku zo a yi gwamnatin haɗin kai. To tun da haka bai faru ba, har aka yi gwamnatin ɓangare ɗaya. Duk da haka yanzu abun ba ta ɓace ba. A sake kiransu a ce ku zo ku kawo wakilanku, ku zo a zauna da ku, a zauna a ga yadda za a tafiyar da gwamnati. Domin matsalar tafiyar da gwamnati ne. Ba za su yadda a yi tafiyar da gwamnati ba su ba kuma ya zama man ƙasarsu ana ɗiba ana aiki da shi. Wannan mu ya kamata mu fahimci haka. Wato mu 'yan arewa matukan muna siyasa mu ba ilimi, muna abubuwanmu da son rai. To za mu taɓa ci gaba ba. dole mu bude hankalin mu mu yi amfani da kwararrun mu masu ilimin mu professorshin mu sun ka bada shawara ba jama'a cikin gari ba a ce duk abin da suka yanke ko abin da suke so shi za a yi
amma alkafta mallan an kira mutanen nan da niyyar ICI maslaha sun ce su ba ma magana sulhu bace a gaban su
eh ba magana sulhu bane domin yanda tsarin yake na ga Najeriya ta rabe biyu to matsalan na nan domin ba zai zo yadda ya sulhu da kai ba alhali ya san ya kama maka makogoro
ta ina za a hade gaba daya a samu maganin wannan matsala
abinda za a yi shine a kira manyan shugabannin kasa dukkan su a zo a zauna da su a ce ya za a tafiyar da gwamnati an sannan shine zai ka zaman lafiya bin wayannan mutanen ana kamawa kamu yadda rikan mu za su ci gaba da wannan tawaye
fi mutane za su ce an yi laifi a ce kuma an kyale mutane
oji kuma ya biya kasan nan ba mutun nawa ne ba su mutu ba amma dole aka kyale shi dan a zauna me lafiya shi zaman lafiya fa komai zaka iya bayarwa dan a same shi
ba gani ya kamata amfani da karfi kamar yadda aka yi wa yan boko haram dan a kawo karshen wannan matsala
farkon akwai karfin to amma ina karfi yanzu a kira kowane bangaren Najeriya a zo a zauna ya za mu tafi shi zai kawo kwanciyar hankali
Sheikh Dr. Ahmad Gumi kenan ke bayyana mafita a tashin hankalin Niger Delta a hirarsa da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara to daga batun Niger Delta kuma sai batun farfado da yankin arewa maso gabas da rikicin Boko Haram ya daidaita tunda dai magabatan yankin suka shiga bayyana fa'idar kafa hukumar farfado da yankin a ƙarƙashin dokar majalisar ƙasa daga birnin tarihin Najeriya Abuja ga wakilinmu Hassan Maina Kaina
kinsa hasara dukiya ta kimanin dalar Amurka biliyan 9 a cikin shekaru 5 zuwa 6 da aka yi ana wannan fafatawa tuni dai majalisar dattawan Najeriya ke kokarin samar da hukumar raya shiyar arewa maso gabashin Najeriya sanata Abubakar Abai Ibrahim dan majalisar ne
well dalilin ya sa muke so mu kafa wannan commission kamar yadda kowa ya sani irin abubuwan da suka faru a Borno da Yobe da Adamawa in ba commission aka samu ba da za a dinga taimakawa wannan guraren wannan permanent basis ba da kuma sauran states guda uku da North East za su dinga aiki a permanent basis kuma taimakon da za a yi wa North East zai zama permanent kowane shekara suna nan suna cikin budget kamar yadda aka yi Niger Delta Commission
Usman Alhaji Ibrahim ɗaya ne daga cikin miliyoyin mutanen da wannan tarzoma ta raba da gidajensu
muna so wannan hukuma in aka kafa ta dubi yanayin zaman mu da bari in gaya ma yadda muke da dai mu ba ragwaye bane mun dogara ne da noma da sana'o'in mu da kiwo kuma gwamnati ya kamata ya duba mutanen nan su suka yi wa kansu ne fa wayannan gidajen gashi kuma wayannan yan ta'ada sun zo sun rusa musu
kwamitin shugaban kasa kan farfado da shiyar arewa maso gabas karkashin jagorancin tsohon babban hafsan sojin kasar General TY Danjuma ya ke sa akalla ana bukatar naira trillion 2 da miliyan 200 wajen sake gina wannan shiya abin da yasa yan majalisa irin su Senator Muhammad Hassan ke cewa irin wannan aiki dole sai an yi hukuma su kutum da guda
ana cikin hali ana cikin wani yanayi akan wannan shi yasa kaga ita kanta daga nan mu ƴan majalisu akai wannan tunanin na kawo wannan ma'aikatar ai ba wannan ma'aikatar ce ta farko ba
abinda dai ƴan wannan shiya da wannan tarzoma ta rutsa da su a halin yanzu ke fatan gani shine gaggauta gaggyara al'amura Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan to sai kuma jihar Taraba inda kamar a akasarin sauran jihohin kasar na kasar suke kokawa kan rashin cikakkiyar kulawa duk da shiga watan Ramadan Ibrahim Abdul Aziz gare ka
wa abamuna annabi fi sabilillah
irin halin da kasar suke cikenan a jihar Taraba inda wadannan bayan Allah ma kan shiga sago-sago da kuma kororo domin neman inda ake raben kayakin masarufi na azumi
abamuna annabi fi sabilillah abamuna annabi fi sabilillah
wannan mako na zuwa ne yayin da ma'aikata ke kuka rashin albashi su ko ƴan kasuwa ke cewa babu ciniki sakamakon matsalar tattalin arziki da ake fama da shi a yanzu ga da ta bakin kasa sun
muna godiya ga Allah amma rayuwa a cikin kunci muke mu na kasa su a jiyar Taraba to alhamdulillah tun da zamu fita waje mu tsuguna bakin titi zamu zo mu samu abin da za a ci a sha ai dai mareji
na kasa sun dai su ma bukaci gwamnatin jihar ne da kuma masu hannu da shuni da su taimaka musu kwamar Sadiq Muhammad Jalingo da ke zama shugaban haɗakar kungiyar na kasa sun jihar Taraba ya ko bai na bace ransu ne game da abin da aka yi musu a bana
dan a yanzu nake magana ka gani a ma'aikata ne kuma a ma'aikatan ma'aikatan da ainihin disabled suke da gadar a Taraba state shine wannan wurin muna da mutum akalla estimately a computer system na muna da mutum ya kai 5000 a yanzu a sharing buhun gero guda 8 da kuma buhun suga 3 wayannan al'umma shi commissioner din ya dauki wannan takardar ya koma da ita gidan gwamnati domin a dubi al'amarin abu a gani
to sai dai kuma duk kokarin je daga bakin commissioner ma'aikatar kula da nakasasuwa a jihar abun fa ya tura domin kona ta buga wayarsa ba dauka ba. To sai dai kuma wannan mako na zuwa ne, yanda malamai ma ke ci gaba da kiran da a taimaka ma bukata a wannan wata na azumi. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka, daga Jalingo a Najeriya.
To gaida Ibrahim, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirin mu da ya gabata mun je da wani bawan Allah mai suna Ayuba Alamsin daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno. Yayi bayanin yadda gabobin jikinsa suka burkice, kashin bayansa ya samu lahani, sannan idanuwansa suka fara daina gani bayan da likitoci a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri suka sanya shi shan maganin fukar kashi ko Port's disease a turance, duk da cewa su kansu sun yi gwaji sun ga baya da wannan cuta. Ayuba Alamsin yayi ta kai komo tsakanin asibitin da duk wuraren da za a iya taimaka masa a lokacin da tafiya ma ta fara gagaransa. To da tura ta kai tura Alamsin ya nemi lauya domin kwato haƙƙinsa ta yadda za a yi ƙoƙarin warkar masa da cuce-cucen da suka same shi a sanadin waɗannan magunguna da asibitin koyarwar na Jami'ar Maiduguri ya bashi. A yau za mu ci gaba ne daga batun ɗaukar lauyansa da kuma abubuwa masu yawa da suka biyo bayan hakan.
To recommendation nasu da tuloyan suka ce in zan yi suyin su bas ba abin da za su yi.
Eh amma kamin ka je batun ka kai karan su yaya sun zo sun nuna maka cewa ba za su ci gaba da kula da kai bane, shi yasa ka nemi ka kai su kara.
Eh tun daga can na tuntube shi CMD din, yace in tafi bayan kaman after Xmas, that's 23rd of December 2008 na tuntube CMD nan
wato shi shugaban
asibitin nan eh, sai yace ai lawyer na ya riga ya rubuta musu, amma in yi hakuri tunda na kara zo da kaina bayan December ya kare sabon shekara na 2009 san dawo. In akwai inda zai iya taimake ni a cikin kasan nan asibitin da yafi nasu za su kai ni. Na tafi January 2009, 24 precisely na dawo, 24 ina ofisin sa, 25 ina ofisin, 26 muna tattauna kan wannan abun. Daga baya yace mun cewa su ba abin da za su yi mi illa su kara ci gaba da duba ni a cikin asibitin sa. Yace na zo lafiya, ciwon kafa yanzu duk lafiya na ya tabarbare, me za ku kara yi mini? Daga 2005 6 7 8 yau 9 boku ingata rayuwa ba me zau kare mini shikenan. Bisa ga shawarwarin da wayansu likitoci a cikin asibiti suka bani shine nace ba dama, sai na garzaya zuwa Abuja. Naje can na fara da asibitin Hussein General Hospital, suka ce ba abin da za su yi mini in duba Maitama. Naje General Hospital na Maitama, suka ce in zo Asukuro. Daga Asukuro wata uku muna zuwa, suka tura ni shika Azaria aje ayi mini CT scanning na duba kwakwalwa. Mun je mun yi abogarin sun tara kudi muka je muka yi, mun kawo musu results, ba su gamsu da result din ba, suka tura ni National Hospital. A can kuma komin da muka yi suka ki suka fara nasu fresh wannan MRI, sai da suka sa na repeating duk da banda komi. Abokanai suka yi kokori suka tattara min da wayansu masu hali irin zuciya mai kyau, suka tara min gwaji na yi gwaji a can sama da 220. Suka gano MRI na result ya nuna ba tarin fuka ba, amma na kamu da wani cutar da suna ce degenerative disease of the spine, wanda ina da report din anan da suka bani medical report.
Wato ya taba kwakwalwa kenan, ya taba
kashin baya, jijiya na duk sai sun tabarbare. Abinda ina bukata shine dole sai na je ayi mini wannan aikin gadan baya, wannan zai taimake ni kafafuwa na za su dan miko, ta haka kuma mai yiwa jijiyoyin ma za su dan samu lafiya, wanda Allah zai taimaka mai yiwa warkar so ya dawo. Shine abin da suka gaya mini bayan da wannan kudin. To tun can ina da kai da kawa neman tallafi babu.
To amma tun daga wannan lokaci zuwa yanzu ya rayuwanka take?
Rayuwa na ni dai na fi gawa ne domin rai da ina fashi da shi. Gashi muna magana, zaki aiki makule wuya na bazan sanki ba, zaki dauki sandan tafiya na bazan sanki ba. Rayuwa na ya lalace, ni mutum ne wanda Allah ya sa ina da hazaka, ban yadda da ba ni ba, nayi karatu kodai shi a makin diploma amma Allah ya bani basira na karanta mechanical engineering na iya welding na iya irin kaman kofan su glasses wayannan duk na iya yi ni dai ina da basiran na nema ma kaina amma wannan abin da suka yi mini ya riga ya nakasar da ni yau ya hana ni aure ya hana ni duk kalan in rayuwa duk kokarin da nayi na neman haƙƙi na ta hanyar gwamnati na je National Assembly through waɗanda suna representing nawa lokacin akwai honorable Dume shine a house da na je na same shi yayi nuna niya ya ban 50 wanda ya taimaka a cikin wayannan kuɗaɗen da na ga miki na je na yi su MRI da su to samin shi yayi ya sai 2010 to 2010 da na same shi yace ai wannan abun jaha za su iya siye fa ka je wurin local government naka da state za su iya siye to na gagara in samu wannan taimakon nayi lokacin da shi honorable Peter Bay member rep namu ya dawo so biyu na je wurin shi shima har yanzu taimakon ya bayu ba na ji nayi forwarding complaint ma National Human Rights Commission shiru na je Medical and Dental Council of Nigeria su ma karshe suka ce ai babu abin da liktojin suka yi sai dai sun suspend nashi kwana din wata uku dumi ya kiya bayana gaban committee din shine abin da suka ce amma batun abin da suka yi mini ba wanda ya magana kai na je public complaint commission na bai da korafi shiru na je a National Assembly din through wakilin da suna representing na yi ba da korafi ma chairman wanda yana duba shanin human right shi ma shiru hatta wannan kungiya ko kuwa NGO da ana ce Barkate Family na je su ne ma suka taimaka suka bani lawyer da ya represent nawa a gaban committee da Medical Dental Council suka setting har sun alkawalin noy mamun kudaden da ina bukata inji asibiti daga baya wancan ma ya sharuwa tun 2012 to yau bani da wani matakala a duniya an fi karfi na amma tunda ina jin radio kullum ina jin wannan sirrin na ciki da gaskiya wanda shi Ibrahim Alfayana yi ta kafar sadarwa na Voice America shine Allah ya sa Ubangiji ya sa na samu contact naku
amma menene yanzu bukatarka
bukatar na shine azibitin gwamnati na taraya su suka bata ne jami'an su wanda su suka bashi aiki shine yayi wannan barnan mini kamata a wani kasa nini ma za su nemi su bani hakuri amma tunda kasa ne wanda munafurci yayi yawa cin hanci da soyayya yawa talaka ran talaka ba komai ba aka da nemi haƙi yanzu an zo an samu gwamnati na canji baba Buhari shine a mulki yayi alkawari taimaka ma waɗanda aka cin zalin su ya kwace musu haƙin su da kuma haƙin kasan nan duka don Allah ina kira ku mika mishi kokana ina da wasikuna anan wanda ya kai kusan wata hudu nayi na gagara wanda zai iya bashi dama na zo gare nan in na samu kaman kafar sadarwa iri ta ko tako ko mutanen al'ummar plateau wanda zai iya bashi minista na wasanni da matasa na je ofishin sa a January ban samu na gagara shiga ofishin to yau ina nan a gaskiya in dai za a yi adalci ma yan kasa gwamnati ya fara da irin shari'a ta bani da cuta an bani magani cuta ya na kasar da ni a wannan haka nan ya sa wata ta rasu saba tunani ni dan fare ni ne kuma na zama wanda suka dogara da shi wannan kai ne shi ma yana da bayanin da inda hali ba ni da wanda zai taimake ni illa gwamnati ya tashi ya gayace ni ina da duka takaduna nan bayar shine abin da kai
kokarin jin ta bakin asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri kan wannan batu haka kuma akwai wani wanda ya alƙawarin warkar da wannan cuta da ke addabar Ayuba Alamson wannan mutumi kuwa likita ne amma na gargajiya. Da mu ji bayani a shirinmu na gaba. A madadin Zainab Babaji, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
To a gaida mai kahon karo babba, yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan.
Sunana Amina Salisu Ahmad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzil qaumaka min qabli ayyatihim azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin. Anibudullahi wattaquhu wa'tiu yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastakshaw siyabahum wa asaru wastakbaru istighfara summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbahum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumbidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qada sadaqallahu alazim.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga sahabo ya dawo da labaran duniya amman a takaice.
Kasar Bangladesh, yan sanda suka ce sun kama fiye da mutane 5,000 waɗanda ake zargi ɓata gari ne a cikin kwanaki uku na samamen da saka a duk fadin kasar a zaman martani na hare-hare da tarzoma masu tsauran ra'ayin addini suke kaiwa kan wasu tsiraru mabiya wasu addinan da kuma ƴan ba ruwa na da addini a kasar. Baturin ƴan sandar kasar Shahidul Haq da yake magana jiya Lahadi ya ce kamen ya hada da masu tsauran ra'ayi 85 kuma duk waɗanda aka kama akwai caji akan kowane ɗaya daga cikin su. Ana zargin mayakan sa kai dangane da mutuwar mutane fiye da 30 a Bangladesh tun a farkon shekarar bara. Mabiya ISIS sun dauki alhakin kashe fiye da mutum 20 cikin wannan adadi. Domin kuwa makon jiya mayakan sa kai na ISIS sun dauki alhakin kashe wani ma'aikacin wurin ibadar ƴan Hindu da wani tsohon shugaban ɗariƙar Hindu da wani Kirista ɗan kasuwa. Dukkansu uku an datse su ne har lahira. Hakanan an soki matar wani jami'in tsaro wanda yake yaƙi da ta'addanci da wuƙa, sannan aka harbe aka kashe ta. Dubban mutane ne ƴan luwaɗi da waɗanda ma ba ƴan luwaɗi ba suka yi jerin gwano riƙe da wutar kendir a manyan biranen Amurka masu yawa jiya Lahadi domin tunawa da mutane 50 da aka harbe aka kashe su a wani club a zaman hari mafi muni na kisan kan mai uwa da wabi a tarihin Amurka. Dan shekaru 29 da haihuwa mai suna Umar Sadiq Matin, haifaffen Amurka da iyayensa suka zo nan kasar daga Afghanistan ne ya buɗe wuta da asubahin jiya Lahadi a club ɗin da ke birnin Orlando a jihar Florida. Wani ban mai ƙarfin gaske ya tashi a Beirut a tsakiyar wurin da ake hada-hadar kasuwanci jiya Lahadi. Bam ɗin ya yi mummunar lalata wasu manyan bankunan ƙasar.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Muna miƙa ta'aziyyarmu ga mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu Namaska saboda rasuwar maji daɗin Kwantagora Alhaji Abdul Wali jiya Lahadi a Kwantagoran. Allah ya ji kansa da rahama. Yanzu a madadin sahabo da ya tayani da shi kuma wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin Malam Zubair, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.